Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe. Akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkanku da saduwa a wannan rana ta yau Litini 26 ga watan Fabrairu shekara 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan Washington DC tare da Naziru Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko dai ga kanin labarin.
Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa ƴan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai arewa musu gabashin kasar. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwanciya a asibiti a yau Litinin sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester dake Ingila. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa kudurorin da kwamitin sulhu na majalisar da suka gabatar za su yi ma'ana ne kadai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata.
Kanin labaran kenan. To ko me ake ciki game da makomar ɗan matan dabci da aka sace?
Bisa irediga da aka samu daga wajen gwamnatin Nijar Yobe na nuni da cewa zaka ɗalibai 110 ne wadda har yanzu ba a san makomar su ba, sai da suke ba ba a ji duniyar su ma.
To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi game da illar kafewar tafkin caji, za a ji fashin baki.
Ina tabbatar ma masu sauraron mu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi.
Idan mun kada jamhuriyar Nijar kuma za a ji cewa da magaran sabuwa za ta karbi bakuncin bikin zagayowar ranar samun yancin jamhuriyar Nijar. Kamar kowace ranar Litini, Yusuf Aliyu Harande na tafa da shirin sana ilimi garkuwar dan Adam. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa insha Allah labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suke kwanci a asibiti a yau Litinin sakamakon wata fashewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila. Fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida. Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar, amma jami'an 'yan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da aikin ta'addanci. Fashewar ta faru ne jim kadan bayan karfe 7 na yamma agogon yankin a jiya Lahadi. Tun da farko jami'an 'yan sanda na Leicester sun buƙaci mutane da su ƙauracewa wurin, haka sun gargaɗi kafafen yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa jita-jitar kan musababin fashewar. 'Yan sanda sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. Leicester dai na nisan kilomita 177 ne a arewacin London. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa kudurorin da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kadai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. A yayin da yake ƙara jaddada cewa 'yan Siriya da aka kai akaiwa ƙawanya a yankin gabashin Ghouta sun matsu da su samu agajin ko jinƙai. A ranar Asabar kwamitin sulhu ya buƙaci a ayyana tsagaita wuta a faɗin ƙasar ta Siriya baki ɗaya na tsawon kwana 30. Yayin da suka yi kira da a ɗage ƙawanyar da aka yi domin ma'aikatan ceto da kuma ba da magani su samu damar kaiwa ga wuraren. Masu sa ido na Majalisar Dinkin Duniya da kuma Siriya sun ba da rahoton ba a daina tashe-tashen hankula ba. Sun ce ko a yau Litinin an kai sabbin hare-hare da jiragen sama na yaƙi a gabashin Ghouta a wani ƙauye birnin Damascus da ke hannun 'yan tawayen, inda aka kashe mutane fiye da 500 a satin da ya gabata. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun tabbatar da cewa 'yan matan da suka bata su 110 ne bayan wani hari da kungiyar Boko Haram ta kai a arewa maso gabashin kasar. Bayan da aka yi kwanaki jami'ai basu ce komai ba. Ministan yaɗa labarai ya ce 'yan matan daga makarantar sakandaren kimiyya da fasaha da ke garin da ake kira Dabci a jihar Yobe ba a gansu ba bayan harin da mayakan sa kai na kungiyar Boko Haram suka kai a makarantar sati guda da ya gabata. Da fari dai jami'ai daga jihar sun musanta sace yaran da aka yi, inda suke cewa wai yaran sun buye ne a daji bayan harin. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce an ƙara jiragen sama da Dakaru a baya-bayan nan domin nemo yaran da suka bata. A gefe daya kuma masu uraji a arewacin Najeriya na kamfe akan kafa dokoki masu tsanani domin hukunta waɗanda aka kama da yin lalata da yara ta hanya, yayin da iyalan ƴan ƙananan yaran da aka bata suka dauki matakin yin watsi da al'adar rufe baki akan irin waɗannan matsaloli game da neman haƙƙin ƴaƴansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a makarantar sakandare ta Florida zai zama batun da za a mai da kai a kansa yayin da gwamnoni daga faɗin ƙasar za su haɗu domin tattaunawa a Washington. Shugaban ya faɗa haka ne a yayin da yake bayani a wani taro na sharar fage da yi a jiya Lahadi da daddare, inda ya ce cewa ina tunanin za mu saka shi a batu na farko a cikin jerin batutuwan, saboda dole mu kawo ƙarshen abin da ke faruwa akan wannan al'amarin. Kowace jiha na da bambanci akan dokar bindigogi, wanda hakan ke nufin kowace jiha za ta ɗauki hanya ta daban don tunkarar lamarin domin tabbatar da doka kan ɗaukar matakin bindigogin. Gwamnatin tarayya za ta iya ɗaukar nata matakin, sannan majalisun dokokin Amurka za su koma aiki a yau Litinin bayan hutun mako guda da suka je a jihohin da suke wakilta. Muhawarar kan yadda ya kamata a tunkari hare-hare a makarantu na ƙara zafafa. Sai dai batun ko waɗannan hare-hare a makarantun za su sa majalisun su ɗauki wani mataki, wani batu ne da ba shi da tabbas. A ƙasa irin Amurka da kundin tsarin mulki ya ba da damar mallakar bindiga, ‘yan majalisa sun fuskanci matsin lamba kan su tsaurara matakan mallakar bindiga lura da ire-iren hare-haren bindiga da suka faru a shekarun baya. Shugabannin Kiristoci a birnin Kudus sun rufe cocin da ake kira Holy Sepulchre, wacce ake ganin ita ce coci mafi alfarma da ɗaukaka a addinin Kirista, domin nuna rashin amincewa ga wata sabuwar dokar haraji da wani ƙudurin doka kan harajin kadarori. Dubban mutane ne a kowace rana suke kai ziyara kan wannan majami'a, inda Kiristoci suka hakikance a nan ne aka binne Isa Almasihu kamun daga bisani ya tashi. Shugabannin ɗariƙun Kirista ta tsohuwar cocin Girka da ta Roman Katolika da kuma shugabannin Armenian sun yi tur da wannan shiri na hukumomin birnin Kudus na ɗora haraji akan wuraren da cocin ya mallaka a faɗin birnin, a inda suke jawabi ga manema labarai a gaban ƙofar katakon da aka garkama wa kwaɗo a jiya Lahadi. Magajin garin birnin Kudus, Nir Barkat, ya ce birnin na bin bashin dala Amurka miliyan 186 na haraji da ba a karɓa ba, wanda ake bin otal-otal ɗin da cocinan suka mallaka, da wuraren taruka da kasuwanci waɗanda dokar za ta shafa. Zanga-zangar za ta takali dokar da za ta baiwa jiha damar ta kwace filaye a birnin Kudus waɗanda coci ta siyar ga masu gina gidajen kawunan su a cikin shekarun nan.
Naziru Ahmad Hausa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, za mu fara yada zangon daga arewa maso gabashin Najeriya, inda sace 'yan matan dabci da aka yi ke ci gaba da jan hankali. To, kan wannan batu abokiyar aikinmu Maryam Dauda ta tattauna da wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda, inda ta fara da tambayarsa tartibin adadin 'yan matan da aka sace sai ya ce.
Bisa ƙididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar Yobe, na nuni da cewa yanzu haka ɗalibai 110 ne wadda har yanzu ba a san makomarsu ba, sai da suke ba ba a ji duniyarsu ma, kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka.
To, kamar wane irin ƙoƙari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan 'yan matan?
Wato, abin da ke faruwa ma shi ne kamar akwai tsantsan sani tsakanin ita gwamnatin jihar Yobe da kuma su jami'an tsaro, saboda jiya gwamnan jihar Borno ya ziyarci gwamnan jihar Yobe don jajanta masa game da aukuwar wannan lamari, inda shi gwamnan jihar Yobe ya fito karara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an soja da ke wannan gari na Dabci. Mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma ka zo a kwashe waɗannan 'yan mata. Kuma a gaskiyar zance shi ne abin da yake faruwa shi ne ko lokacin da muka je wurin Dabci, in banda jami'an soja da suka rako mu, kuma suka rako minista a wancan lokaci, babu jami'an soja a wannan gari kuma a wannan makaranta. Amma mun dai ga dai jami'an 'yan sanda, wanda har gwamnan ya sake ba da wajen misali yana cewa ai abin da ya faru na 'yan matan da aka kwashe Dabci yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Buniyadi. To, gwamnati ya ba da misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne, a waɗannan mahara suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan dalibai.
To ya hukumomi suke ganin wannan al'amari ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma baya ƴan kwanaki sai kuma a je a kai hari. Ya hukumomi ke ganin wannan?
Wato abinda zan iya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shine kisan bikin da aka ce kamar ana yaki ne kuma yakin ka rika noke. Zaki ga kamar an ci karfin waɗannan yara amma su kuma suna labe ne suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana. In suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aikace-aikacen da suke so suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba su aikata abin da suka bukaci aikata. To abin da ma ake faruwa da suke nan a waɗannan yankuna musamman ba a jihohin Borno da Yobe din nan.
To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban?
Na'am, su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya Abuja na sojin sama kenan. Cewa sun samu umarni daga wajen fadar shugaban kasa cewa su tada jiragen sama wato su bi duk inda waɗannan ta'adda suka shigar waɗannan ɗalibai tabbatar cewa sun sake kwato waɗannan ɗalibai. Yau dai mako guda kenan cir da sace waɗannan ɗalibai. Har yanzu dai babu kuma wanda ya ji ɗuriyarsu, babu kuma wanda ya san halin da suke ciki, babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su ɗin kamar yadda aka yi kungamakon baya wajen bayanai da aka bayar a baya.
To yanzu ana kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban, ka san kuma ƴan Boko Haram ɗin sun kasa kashi biyu, kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban?
Wato ba za a iya cewa ga ɓangare ba gaskiya, saboda maganar gaskiya shi ne ɗan Boko Haram ɗan Boko Haram ne, kowane ɓangare yake duk abin da suke aikatawa shi ne iri ɗaya.
To Haruna Dauda aka saurara a bayanin da yayi ma Maryam Dauda kan makumar ƴan matan dabci da aka sace. To kamar yadda ba a rasa ji ba a kafafen yaɗa labarin Najeriya, inda suka ruwaito cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gargaɗi duniya baki ɗaya game da illar kafewar tafkin Chadi. Na yi shaida da wani tsohon manomi kuma masunci ɗan Najeriya mazaunin birnin Boston a nan Amurka, Garba Suleiman Krako, wanda ya ce
wato wannan magana da mai girma shugaban ƙasa General Buhari retire, ina tabbatar ma masu sauraron mu wannan magana da yi kukan kurciya ne jawabi domin muhimmancin kifi a rayuwar ɗan adam. Bayan haka kuma ainihin wannan gulbi na tafkin Chadi, domin ko lokacin da muka yi ta zirga-zirgar tafiya a Hajji Bay Road, wato shi kadai ne wuraren da zaka bi ka ga ka samu wani ni'ima, wani daula bishiyoyin da ke wuraren ma saboda ni'iman danshin wurin, yana taimakawa wajen wato kare zaizayen ƙasa da hamada da zata tunkari wannan guri, saboda itatuwa da bishiyoyi da suke samun nau'in daulan wannan albarkacin tafkin. To yana da mahimmanci kwarai da gaske a lura da wurin, a kiyaye shi, a tsare shi, irin su gandun dajin da ke gurin, a hana sare bishiyoyi da sauransu, domin shi hatta ma kifin a ko'ina yake a duniya yana cin wato ganye ma wanda ganyen bishiya da wannan zai iska za ta kaɗe ta kwashe ta kai shi teku, kifi yana amfana da shi. To aka ce wa'annan abubuwa duk babu zai jawo gurɓataccen rashin yanayin shi kifin mai lafiya. Bayan haka nan kafewar wannan guri kuma ba kalamin illa ba ne ga ba wai ma kifin ba, hatta wato haƙƙi da ke tsira a gurin bishiyoyi ne, ciyawa ne wanda shanu za su amfana. To kaga duk wannan illa ne.
Mallam Garba, baya ga waɗannan alfanu da ka zayyana, shugaban Najeriya ya yi gargaɗi ga duniya kamar yadda ka yi bayani kan cewa wannan matsala fa bata tsaya ga Najeriya ba, ta duniya ce baki ɗaya. Me isa ya ce haka?
To abin da ya sa ya faɗa haka, saboda yanzu ka lura ka gani misali a Amerika doka ne ma a ga ka zo ka wani abu na ƙazanta kaman ka zuba wani dagwalon ko shara ko wani haki ko wani abu, to ba ƙaramin tara za a cika ba. A wannan ruwa wanda ake cewa salt water ko kuma bracket water, shi bracket water ɗin wato sun zo ne suka haɗu daga ruwan gishiri daga kuma mare gishiri. To duk wannan idan aka ce an bari ya lalace ko kuma jama'a sun lalata, to ba karamin fitina bane a duniya gabaki daya
to mallan
shugaban kasa yau nan magana
to mallan garba da ike ka san alfanin kifi ga jikin dan adam ka sha bayani akai shin menene alfanin kifi da ya takaice ga jikin dan adam
alfanin kifi yana da yawa a jikin dan adam likitoci to zan arubacin ku in ci albasa wato ko rashin lafiya mutun yake fama da shi a asibiti zaka ji an ce to ya ci kifi ga fa'idan sa
Mallam Garba Suleiman Krako ke fashin baki game da alfanan tafkin caji da shugaban Najeriya ya gargadi kan illar rasa shi to daga Najeriya kuma bari mu ketara jamhuriyar Niger inda Prime Minister Birji Rafini ya kaddamar da sabuwar da magaran a matsayin wacce za ta karbi bakuncin bikin zagayowar ranar samun yancin Niger Tamar Abari gare ki
Prime Minister ya yi kira ga da magarawa da su bada hadin kai yadda za a cimma buri.
Dole a kama aiki fiye da abin da an kai a Maradi da an kai a Doso da Tawa ya zamanto da magaran ta zan lalle babban birni ta zan lalle zanda sabuwa kowa dai ya san garin tarihi ne nan da magara.
Mansur Haji Dodo, minista mai bada shawara a fadar shugaban kasa bugu da kari shugaban kwamitin zandar sabuwa ya yi karin haske na yadda tsarin yake.
Gidan sarakun na gargajiya da kuma aikin gine-gine da za a yi na wannan wanda ya kunshi sallar shi ne kamar tribune da za a yi kuma da kasfinansar da shugaban kasa da ake yi kowace jiha amma sanda ma za a yi shi in Allah ya yarda kuma da tsare-tsare na bikin sallah to shi ne zai tashi kamar miliyan 10 in Allah ya yarda to bayan shi kuma akwai manyan aiki da shugaban kasa ya yi alkawari dama zanda shi ne kilo meta 20 da cikin da magana wannan shi kuma an yi lissafi zai tashi kamar miliyan 33 bayan shi kuma akwai hidin shirgi shi ma za a ƙara tsawon da ban shi saboda a ba dama manyan jirage su saka da magana za a ba 'yan kasuwa dama su ma su kawo gudunmuwa me gudunmuwa shi ne za su yi gini gwamnati zai ba su dama su kawo kayan gini ba sai sun biya haraji ba shi ne gudunmuwa gwamnati in suka yi gidajen kuma an ƙare kwana za a mai da su sati guda kuma sai zama gidajensu ne na wajen gwamnati shine miliyan 10 da miliyan 33 da tashkenan 43 da miliyan 5 tashkenan miliyan 48 shine jumla da ikon Allah za a kashe cikin wannan shekara
Bukari Sani Zilli dan majalisar dokoki a fuskar jihar da magaran kiraye da adama da matasa wanda su ne kashin bayan duk wani ci gaba
mun fi kowa yawa kuma akwai matasa suna zamne ba su aikin komai to wannan lokaci na duka gaba ɗaya aikukunan da ke akwai inda magara su fito su kokarta a ce sun yi su yara sun samu aiki kuma sun ci gaba da yin kasuwancinsu to kenan lalle matasa za a leƙawa a fidda musu aikukuna iri-iri wanda yake duka bisa kan alkawali wanda dama wannan gwamnatin ta Birji Rafini ta yi to lokaci ya zo
al'umma ma dai ba su yi kasa a gwiwa ba sun ce za su bada goyen bayan su Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Niger
to a gaida Tabar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Yusuf Aliyu Harande ya gabatar mana da shiri na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike
jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka allahumma amin masu sauraro a cikin shirye-shiryen mu da suka gabata mun karbi bakoncin Dr. Usman Isyaku da ke sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa na geography a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a inda yake bayyanar da wasu kaɗan daga cikin dalilai da suke durƙufar da ɓangaren ilimi a ƙasar da suka haɗa da rashin zamanantar da koyarwa da kayan koyarwa a ƙasar wanda yake ganin cewar idan har za a ba su damar koyar da abubuwan da suka koyo a jami'o'in ƙasashen waje lallai da ba shakka darajar karatu a Najeriya za ta yi kunnan doki da na ƙasashen da suka ci gaba
ɗan jami'a ta fito da kanta jami'a turancin kirki baya ji ita ne tambayar ko ce so ki karshen da wannan abin da yake ya karanta aka fahimci cewa bai san komai ba to muna so haka muna so mu gyara dole ne mu fara gyaruwa daga primary school da secondary school sannan gyara ne so mana kuma muna so mu fara gyarawa a nan gurin ya kamata mu cikin da waɗannan tsarukan da nayi bayani a kansu
Dakta zamu so mu duba wannan matsala da take kai komo a mafi akasarin malaman jami'o'i suna kokarin nesanta kansu da wannan matsala su kuma dalibai su ma suna kokarin ainihin bayyanar da ita wannan matsala ba kowace matsala bace irin matsala da ake samu tsakanin dalibai da malamai wanda malami zai zo yana neman daliba in bata bada hadin kai bai kada ta jarabawa ko kuma malama ta zo wani dalibi bai bata abun gora ba haka dai irin waɗannan matsala ya kake gani ko ko taya kake gani ya kamata a shawo kan wannan matsalar ta zamana cewar babu ita a tsarin jami'o'i musamman na Najeriya ganin cewar kasashen da suka ci gaba ba sa fama da wannan matsalar
eh to wannan matsala ce babba kuma yanda za a gyara ta shine dangantaka ce ta tsakanin malaman da daliban ya kamata a cinya alal misali idan dalibi yadda ya kamata ya dangantaka da malami shine ya zama dangantaka ce ta aiki ba wata dangantaka ce ba ce ta kusa idan misali kana malami number one ka tana hannun dalibai maza da dalibai mata a kowane lokaci za su yi daga ma waya daga nan ne mu'amala ta kusa take shiga sannan karatu na a Turai na gama wanda ta duba aiki na mace ce banda number one ta ban san gidanta inda yake ba kuma office ɗinta ba zan zo ba sai mun yi appointment ka zo ka same ni lokaci kaza kuma idan na shiga office ɗin kullun kofa a buɗe take duk wanda zai zo ya wuce zai ga abin da kuke yi a ciki ba wani rashin gaskiya ake amma a nan sai ka ga wai ɗalibi ko ɗaliba suna number one malamai ana wayar dare ana abubuwa duka waɗannan shi ne ke jawo shi dan ya zo ya shiga ciki wasu abubuwa su abin nan amma idan ɗalibi ko ɗaliba ya gane cewa mu'amalar da take tsakanin kai da shi ko kai da ita ta aiki ce kawai idan ka ganta kana so ka aure ta ne kai magana da iyayenta ai magana aure in kuma aurenta za ka yi bakar gida ita ce rayuwarta so mu kuma ɗaliban mata suna kawo mu malamai hari fiye da yadda ba ka tsammani yarinya ta yi wanka ta sa jan baki ta zo ofis ɗin malami ta ja ra'ayin shi in kuma wani abu ya faru kuma ta koma ta je ta ce a ta mai shari ta ce masa shi ne ne ta ga sauransu duka wannan abubuwan suna faruwa so abin da nake gani za a yi a gida a sabunta wannan shi ne malaman ne ya kamata su dinga nuna wa ɗaliban cewa akwai mu'amala ta aiki tsakanina da ku kuma ba za ta wuce wannan ba shi kanshi ɗalibin ya fahimci wannan shi kenan
To a ƙarshe dakta zamu so mu duba wata matsala wanda take ci ma mutane tuwo a ƙwarya wanda za a ga cewar ɗalibai suna sace-sacen jarabawa waɗanda kuma za ka ga a zo ɗalibi an ce an ba da aikin ƙarshen kammala karatu musamman a jami'a sai mutum ya je ɗauko wani tsohon rubutu da wani ya yi sai ya kawo ya ba mu malami a ce shi ne ya yi don a ba shi ya ci jarabawa kuma Najeriya babu tsari da ake da shi wanda za a sa abu a cikin na'urar kwamfuta ta nuna ga wanda ainihin ya shirya wannan ba wannan wanda ya yi na biyu shi ne ya yi ainihin rubuta wannan kasidar ba ko wani jawabi ya kake ganin wannan matsalar take musamman a jami'o'in Najeriya
to wannan matsalar ta jarabawa ko ta fasahar nan matsala ce babba kuma take hana mu yi tunani idan ka koya wa ɗalibi ya yi tunani ba wai je ka ko aikin wani ya rubuta ya ba so sai ya zama cewa da kanshi ne zai wani sabon tunani a haka ilimi yake ci gaba to jami'o'in mu a nan da muka tsara su ba mu da wannan software din da za ka zo ka saka a cikin computer ya zama da ɗalibi ko ɗaliba idan suka yi rubutu idan ka turo shi za a shiga da ciki da zai duba ya ga cewa shin aikin wada wa ka ɗauko idan ba haka muka koma muka dinga yi ba ilimin ba zai ci gaba ba amma ni ɗalibi gani cewa din yake kwaso aikin wani ko da shekara ɗaya ce za a iya kamawa a ce wani ka ɗauko aikin wani kaza ba za mu karɓa ba dole zai koma zai yi sabon tunani na shi haka ne za a samu a ci gaba da ilimin to kuma mu ma malaman muna da namu matsala in terms of wannan plagiarism ba ma tilasta ma yaran nan su tunani sai malami zai koya wa ɗalibi karatu ya ce abin da ya koya mishi din ne shi ne zai amfani
ba sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin muna miƙa godiya ta musamman ga babban bakon namu da ya samu damar zuwa don ba da tashi gudunmawa Dr. Usman Isyaku na sashen ilimin kimiyyar fasalin ƙasa wato geography a turance na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sai kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku a koda yaushe, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kasance lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman sani don
Sakon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta Dabci.
To mai sauraron mu a mana aikin gafara saboda wannan yar tangarda da muka samu yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin mai sauraron mu.
Sakon farko ya ce murnar da jam'iyyar PDP ta nuna bisa sace ɗaliban makarantar mata ta Dabci wani abun haushi da takaici ne yanzu da a ce akwai yar ɗaya daga cikin ku za ku yi murna mu dai fatan mu shine Allah ya bayyana su a duk inda suke kuma ya tona asirin duk wani mai hannu cikin sace su sako daga Shehu Adamu Rajau sai kuma sako na gaba ya ce salam VOA Hausa Allah ya kawo dauki a jama'ar yankin Kashmir dake tsakanin iyakar India da Pakistan bisa rikici da yankin ke fuskanta amin sako daga Bala Muhammad Dambam da Malam Husaini Dangote sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa ana murna bako ya tafi ashe yana nan bayan gari hakika sace ƴan matan sakandaren Dabci da wasu ƴan bindiga suka yi wani abin tarda Allah wadai ne ganin cewa an kawo ƙarshen Boko Haram a Najeriya daga Saliu Isa Fana da Hakila na Allo Fana da Hamza Galadima birnin Kebbi sai kuma sako na gaba yace assalamu alaikum VOA Hausa ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen ƴan ƙungiyar Boko Haram a ƙasar mu Najeriya amin sako daga Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada da Ibrahim Musa Wada barikin Ladi jahar Plateau sai kuma sako na gaba yace gwamnatin APC kin gaza wajen kawo tsaro a Najeriya sakon Safara'u Hakila Almajirawa Malumfashi sai kuma sako na gaba yace hakika sace ƴan matan Dabci da wasu ɓata gari suka yi
ko a gaishe ki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da labaran duniya amma wannan karan a takaice
akalla mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu hudu kuma suka yi kwance a asibiti a yau Litinin sakamakon wata bushewa da ta afku a unguwar Leicester a Ingila fashewar da ta yi sanadiyar lalata wani kanti da kuma gida Ana ci gaba da binciken dalilin fashewar amma jami'an ƴan sanda sun ce babu wata alama da ta nuna fashewar tana da alaka da ta'addanci. Fashewar dai ta faru ne jim kadan bayan karfe 7 na yamma a kogon yankin a jiya Lahadi. Tunda farko jami'an ƴan sanda na Leicester sun buƙaci mutane da su kaurace wa wurin. Haka sun gargadi kafafan yaɗa labarai da sauran jama'a da su guji yaɗa jita-jitar kan sababbin fashewar. ƴan sandan sun ƙara da cewa wasu gidaje da kuma kantuna da dama sun lalace sakamakon haka an kwashe mutane daga wurin. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a yau Litinin cewa ƙudurorin da kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar za su yi ma'ana ne kaɗai idan har an aiwatar da su kamar yadda ya kamata. A yayin da yake ƙara jaddada cewa ƴan Siriya da aka yi wa ƙawanya a yankin gabashin Ghouta sun matsu da su sami agajin jin ƙai.
Kuma saurare da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Naziru Ahmad Hausawa da ya taya ni da Julie Lasgration wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda za a kawo ƙarshen rashin tsaro a makarantun Arewa maso gabashin Najeriya